Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Juma'a 22 ga watan Disamban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, ga kanun labarai.
Fadar White House ta sanar a jiya Alhamis cewa tana gudanar da shirye-shiryen samar da wani sabon kuduri ga Rasha da za a yi amfani da shi domin sakin ɗan jaridan nan Ivan Gershkovich da wani ba Amurka da ke ɗaure. ‘Yan jam’iyyar Republican da dama a faɗin Amurka sun riƙa mai da martani cikin fushi kan wani hukuncin da ya samu rinjaye 4-3 a babbar kotun kolin Colorado da ta ayyana rashin cancantar tsohon shugaban Amurka Donald Trump na kasancewa a jerin ‘yan takarar zaben fidda-gwani na jam’iyyar Republican a zaben shekarar 2024. Gwamnatin Somalia ta sanar da cewa wani harin makami ta sama da Amurka ta kai a ranar 17 ga watan Disamba kusa da birnin Jilib ya kashe wani babban kwamandan Al-Shabab.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta sha alwashin hukunta duk wanda ta sama da sakaci a cikin masu kula da jirgin saman sojin nan maras matuki wanda ya kashe fararen hula a garin Tudun Biri na jihar Kaduna.
To ai na farko kaga dai ita gwamnati da gangan ba za a tashi aje a ce a jefa mutane bom haka nan ba, babu yanda za a yi. Gwamnatin Najeriya yi kware da gaske.
Yayin da ya rage saura kwanaki kalilan da bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara, matafiya da direbobin sufuri a Najeriya na kokawa kan matsananciyar tsadar man fetur wadda ta sa farashin sufuri hauhawa.
Motoci ga sunan dai bila adadin a cikin tasha, ga mu direbobi a zanzaune, jiran ma fasinja muke ba fasinja.
Za mu kawo muku shirin manuniya wanda zai ƙara sabitar muhimman al'amuran da suka faru a wannan shekara mai bankwana. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za ku ji nasiha daga bakin malamai. To amma kafin duka waɗannan, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Fadar White House ta sanar a jiya Alhamis cewa tana gudanar da shirye-shiryen samar da wani sabon kuduri ga Rasha da za a yi amfani da shi domin sakin ɗan jaridan nan Ivan Gershkovich da wani ba Amurka da ke tsare. Mai magana da yan hukumar tsaron ƙasa John Kirby ya shaida wa manema labarai cewa suna aiki tukuru domin ganin sun samar da wani kuduri da ka iya yin muhimmiyar nasara. Fadar Kremlin dai ta yi fatali da wani kudurin da aka gabatar mata a can baya. Tun a watan Maris ne dai ɗan jaridar mujallar Wall Street Gershkovich ke tsare bisa tuhumar leƙen asiri, zargin da shi da mujallar da yake ma'aiki da gwamnatin Amurka suka ƙaryata. Ɗaure Gershkovich da Rashan ta yi ya fito da abin da ta kwashe shekaru tana yi na keta haddin ‘yancin ‘yan jarida. Ba wato ɗaya ba American Paul Whelan, wanda tsohon sojin ruwan Amurka ne, an kama shi ne a Moscow a shekarar 2018, wanda a yanzu haka ke zaman kaso na tsawon shekaru 16 bisa zargin yin leƙen asiri, zargin da shi da gwamnatin Amurka suka ƙaryata. ‘Yan jam’iyyar Republican da dama a faɗin Amurka sun riƙa mai da martani cikin fushi kan wani hukuncin da ya samu rinjaye 4-3 a babbar kotun kolin Colorado da ta ayyana rashin cancantar tsohon shugaban Amurka Donald Trump na kasancewa a jerin ‘yan takarar zaben fidda-gwani a jam’iyyar Republican a zaben shekarar 2024 bisa dalilin samun shi da hannu a ƙoƙarin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. An dai riƙe hukuncin har zuwa lokacin ɗaukaka ƙara a kotun kolin Amurka. Duk da dai hakan bai hana da dama daga ‘yan jam’iyyar da suka hada da wasu abokan hamayyar tsohon shugaban ƙasar a zaben fidda-gwanin ba bayyana hukuncin a matsayin wani yunkurin kwace ma jam’iyyar ta Republicans da ɗan takarar shugaban ƙasar daga hannun masu kada ƙuri’a, cewa abu ne kuma da ya saba wa demokuraɗiyya. A yanzu dai ana kalubalantar cancantar Trump a wasu jihohi sama da 10, lamarin da shugaban jam’iyyar ta Republican Rona McDaniel ta bayyana a kafar sada zumunta zamani ta X cewa katsalandan ne ga harkar zaɓe. Sojojin Najeriya sun ce suna gudanar da wasu ayyuka kan ‘yan bindiga a jihar Sokoto, wanda akan hakan ne kuma wani mai sharhi akan lamarin tsaro ya tofa albarkacin bakinsa da duba yadda al'amura suke a zahiri a yayin wata tattaunawa da wakilin sashen Hausa Hassan Mai na Kaina.
babu shakka ana samun ire-iren waɗannan nasarori. Amma in ka bi ire-iren waɗannan nasarori za ka isko jirgin sama ne ya zo ya bugi wurin ko ya yi hwaɗa da su wurin. Ainihin sun kawace ba tare da an yi musu ƙohon rago raga daga ƙasa ba domin a yi hwaɗan da su ba. Babu shakka waɗannan mutane an ceto su kuma an zo an kawo su gidan gwamnatin jihar Sokoto kuma an yi rehabilitating nasu kuma an miƙa su ga ainihin mutane su. Amma dukkan wannan hitina wadda ke faruwa yammacin Sokoto, wannan yankin na Ilela da ainihin Tangaza da ainihin Gudu da Gwadabawa, wato ko bai yi ɗaya bisa goma ba na abin da ke faruwa gabacin Sokoto. Gabacin Sokoto makare take da ƴan bindiga. Duka inda ya kamata a ce an yi hwaɗa da waɗannan ƴan bindiga babu kamar gabacin Sokoto. Domin gabacin Sokoto shina ɗauke da ƴan bindiga kasugumayya na arewa maso yammacin Najeriya. Gabacin Isa, gabacin Sabon Birni, duk wanda ya ce maka akwai hukuma nan ko hukuma na da iko nan ba ƴan bindiga ba, ya gaya ma ne kawai saboda bai san wurin ba. Wajibi ne gwamnati ta tashi tsaye ta yi abin da ya dace domin shiga lungu da sako ta ƙasa ba ta sama ba domin a yi hwaɗa da ƴan bindiga. Wannan shi ne abin da muke gani ya kamata.
Basharu Altine Guyawo Isa, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tunan ba da jimawa ba Hawwa za ta sake shigowa da labaran duniya a kashi na biyu. To amma kafin nan, gwamnatin Najeriya ta sha alwashin hukunta duk wanda ta sama da sakaci a cikin masu kula da jirgin saman soji marasa matuki wanda ya haifar da sakin bumabumai tare da kashe fararen hula a garin Tudun Biri na jihar Kaduna. Ministan watsa labarai na Najeriya Muhammad Idris Malagi ne ya bada wannan tabbacin a jawabin da ya yi wa manema labarai na ƙarshen shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Muna ƙara jajanta al'ummar Tudun Biri kan wannan akasin da ya faru, kuma gwamnati na ɗaukar matakan bincike kan yanda hari na jirgi marar matuƙi ya auku. In ji Minista Muhammad Idris yana mai nuna jami'an gwamnati da ke da ruwa da tsaki duk sun raurawa kan harin. A nan Minista Idris ya fito karara ya ba da tabbacin ɗaukar matakai kan masu sarrafa jirgin musamman in an gano sakaci ko ganganci.
To ai na farko kaga dai ita gwamnati da gangan ba za a tashi aje a ce a jefa mutane bom haka nan ba. Babu yanda za a yi. Gwamnati na jiyayi kware da gaske. Shi yasa aka tada shi mataimakin shugaban ƙasa mai girma Kashim Shatima ya je ya yi masu wato ta'aziyya kuma ya yi masu jaje. Kaga an je an yi gwamnati kuma tana nan, akwai tallafinta na misali Fulako, wanda za a gina asibitoci, za a gina gidaje, za a bada makarantu, duka ana sa ran cewa mutane za su more ma wannan al'amari. Kuma ba yadda za a yi a ce mutum yayi laifi, an tabbatar da yayi laifi gwamnati kuma ta kyale shi. Wannan ba zai yiwu ba. Gwamnati tana nan tana dubawa, idan an gano cewa da gangan ne aka yi wannan aika-aika, gwamnati lalle za ta dauki mataki kuma za ta hukunta su.
Muhammad Idris wanda ya ce gwamnati na tattaunawa don ƙara ma ma'aikata albashi a shekara ta 2024 mai shigowa, ya ce lalle duk 'yan Najeriya za su amfana da garibar cire tallafin man fetur da hakan ya jawo hukuncin rayuwa.
Ai already ai an ma fara samun ma gajiyar. Misali akwai iyalai guda miliyan 15 in ka ji bayanin da nayi, da gwamnatin tarayya ta ce za a rika ba su kuɗin tallafi na 25,000 su ƙara. Wannan ba an ce bai wai ya ishe su bane, amma su ƙara ne saboda a samu sauƙin al'amura. Na farko kenan. Na biyu, ai kai ka sani kuma ka ji lokacin da ya bayanin cewa za a ƙara, an ƙara ma kuɗaɗen wato ma'aikatan gwamnatin tarayya kuɗin albashin da suke samu na wajen 35,000. Gwamnati ta ce tunda ba kowa bane ma'aikacin gwamnatin tarayya, akwai gwamnatocin jihohi, akwai kuma manyan kamfanonika da ƙanana ma. Gwamnati na kira a gare su su duba dan Allah su ƙara ma ma'aikata wannan ƙarin albashi domin su iya biyan kuɗin masarufi da kuma wasu al'amura na yau da kullun.
Ministan ya yi bitar muradun gwamnatin Tinubu guda 8 da ya sa a gaba ciki da farfaɗo da tattalin arziki, inganta tsaro, sufuri, lafiya da sauransu, amma ba a ambaci yaƙi da cin hanci ba, da hakan ya zama ya sha bamban da irin muradun tsohon shugaba Buhari wanda an cimma ko ba cimma ba bayanai ko tarihi zai tabbatar. Dattawa 'yan siyasar arewa irin Husaini Gariko na san lalle gwamnati ta sake sauya dabara, matukar dai za ta yi wani tasiri.
Babu, to ai matsalar ita ce Nasiru, ai problem din da muka samu shine su 'yan majalisar tarayya ai basu damu da rayuwar mutane ba. Abin da ke gabansu su kare kambunsu tun daga ƙarin kuɗin mai ya kamata su fara yi wa shugaban ƙasa takunkumi, domin ƙarin kuɗin mai nan shi ya dawo duk bala'in da yake cikin Najeriya nan.
Shugaba Tinubu na cewa yana jin zafin kunci da 'yan Najeriya ke ji, amma Hausawa kan ce da fama da tsiya gara da arziki. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga Hawwa ta dawo da karshen labaran duniya.
Gwamnatin Somalia ta sanar da cewa wani harin makami ta sama da Amurka ta kai a ranar 17 ga watan Disamba kusa da birnin Jilib ya kashe wani babban kwamandan Al-Shabab da ke da hannu a wasu harare kan wasu rukunonin sojoji a Somalia da Kenya. Gwamnatin ta faɗa cikin wata sanarwa cewa lamarin da ya kai ga kisan Malim Ayman sakamako ne na wani aikin haɗin gwiwa tsakanin dakarun tsaron Somalia da sojojin Amurka. Ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar ta Somalia ta faɗa a jiya Alhamis cewa kisan kwamandan na Al-Shabab tamkar raba mugu da makami ne ga al'ummar Somalia. Rundunar sojin Amurka da ke Afirka, AFRICOM, ta tabbatar da cewa harin na ranar 17 ga Disamba ya kashe wani mayakin Al-Shabab a kusa da birnin Jilib da kuma tabbatar da cewa ba a taɓa farar hula ko guda ba. Wata kungiyar sa ido ga yancin yan jarida ta faɗa a jiya Alhamis cewa yan jarida na je a jika a yakin da ake ci gaba da yi tsakanin Isra'ila da dakarun Hamas. Akalla yan jarida 68 sun rasa ransu tun bayan fara yakin a ran 7 ga watan Oktoba. An kashe yan jarida da dama a farkon makonni 10 na soma yakin, adadi mafi yawa da aka taɓa samu a wata ƙasa guda a shekara, cewar kwamitin kare yancin yan jarida ko CPJ. Tun a shekarar 1992 kungiyar mai kare yancin yan jarida da ke da mazauni a New York ta fara bibiyar kisan da ake yi wa yan jarida. Mai kula da ayyukan kungiyar a yankin gabas tsakiya da arewacin Afirka, Sharif Mansur, ya ce yakin da Isra'ila ke yi a Gaza shine mafi hadarin yanayi ga yan jarida da kungiyar ta taba gani, abinda ya ce adadin ya tabbatar baro-baro. Dakarun Isra'ila sun kashe yan jarida da dama a cikin makonni 10 fiye da duk wata rundunar soji ko ta kungiya a cikin shekara guda kacal.
Hawwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. To yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a gudanar da bikin Kirsimeti da sabuwar shekara, matafiya da direbobin sufuri a Najeriya na kokawa kan matsananciyar tsadar man fetur wadda ta sa farashin sufuri ya hawa-hawa. Wanda ya sashe ne na tasirin da ya samu asali daga matakin gwamnatin tarayyar kasar na cire tallafin man fetur, kamar yadda wakiliyarmu Hawwa Umar ta aika mana a wannan rahoto.
Yan kwanaki gabanin bikin Kirsimeti da sabuwar shekarar 2024 miladiya, tashoshin mota da ke babban birnin tarayya Abuja ba su yi cikar kwari ba kamar yadda aka saba gani a baya, sakamakon zara tallafin man fetur da ya haddasa tsadar man. Don haka irin wannan tafiya sai dai karfin hali ko in ya zama dole. Na ziyarci tashoshin motar maraba da ke jihar Nasarawa Daf da Abuja, inda matafiya da direbobi suka yi bayanin yadda suke ji a ransu a wannan lokaci. Garba Abdullahi da Salisu Awal direbobi ne a tashar maraba.
Ana samun fasinja ba kaman da ba, abinda kaka talauci da azabar talakawa suke ciki, abinda ma talaka zai ci yanzu bai da shi.
Mun dade gaskiya ba mu taba shiga yanayin irin wannan ba. Motoci ga sunan dai bila adadin a cikin tasha, ga mu direbobi a zazzaune, jiran ma fasinja muke ba fasinja. Da ka sha mai daga nan zuwa Jos karan mota kana shan man naira 40,000, shi ma fasinja daga mutun ya zo zai ce gaskiya ba shi da kudin motar da zai iya shiga. An an ce 5,000 zai ce ma shi ba 4,000 ne da shi. To kai direban ka dauka 4,000 nawa zaka sallama tasha, nawa zaka sha mai, nawa zaka cire balance, nawa zaka cire iyalinka?
Sunana Manu, yau shekara na 45 kenan ina tuka tazi, ta amma bana mun ga bambancin ababa da yawa. Mai ye kudi da zamu yi lodi 1,188 mu samu kudi mu ci da mata mu da yaran mu, to yanzu nan mai ina kwashe mana kudi.
Ruqayya mai tafiya ce a daidai irin wannan lokaci na kowace shekara ta ce dama kudin motan kan karu, amma na wannan karan abin ya wuce misali.
Ana fuskantar kalubale maganan kudin mota dan ya zama dole ne ma sai ka ta. Yanzu ko yau da safen nan ma mun zo mun tambaye kudin mota da aka ce mana 55, amma yanzu kuma ya koma 6,000.
Sunana Fidelis Onen, alamarin fa yanzu ba sa hankali. Da sai mu hawo mota daga nan zuwa Nasarawa 500, amma yanzu 2,000 ake biyawa. An zo da dan kaya ko jaka, da kawai za a sa a boot, amma yanzu dole sai charging jakan a ce sai an biya.
Da yake karin bayani, ministan labaru Muhammad Idris ya ce ma'abota kamfanonin 05 ne kawai gwamnati ta ɗauka da biyan su tallafin kashi 50 don amfanin jama'a. Ministan ya amsa tambayar ganin ƙarancin kamfanonin, yana mai cewa in an duba za a iya ƙara wasu, kuma san ba za a saurari shawarar Bankin Duniya na sayar da litar man fetur kan naira 750 ba.
Ita wannan gwamnati ba irin gwamnati za a je kawai a ce an yi magana shikenan kawai a koma a zauna a ce ba za a duba ba. Kullun ana sauraro, ana ganin abin da ke faruwa. Akwai kwamiti da gwamnati kafa, idan akwai buƙatar a ƙara wa'annan mutane za a ƙara su. Mu ba World Bank za ta gaya mu abin da za mu ba, muna da namu ma'aikatu wanda suke duduba wannan alƙaluma su duba abin da ya dace a yi. Duk lokacin da aka ga abin da zai dace ƴan Najeriya a yi musu, za a yi musu idan an san cewa zai kawo amfani. Amma ba kawai wani ya zauna a wani wuri ya ce mu kawai mu ƙara mai ba, mu tashi mu ƙara mai, gwamnati ba za ta yi haka ba.
Binciken da na gudanar ya nuna ayyana tafiya ta jirgin ƙasa kyauta da gwamnati ta yi daga yanzu har zuwa 4 ga watan Janairu na zama tsada ko wahala, don tsarin neman tiketin kyauta ta yanar gizo ya zama jidali da gara a ce a biya rabin kuɗin kamar na mota. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar, to kada manta shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Mai sauraro, waiwayen manuniya na wannan mako ya garzaya zuwa jamhuriyar Nijar din da ta gabza tuntube da juyin mulki.
Duk cikin ƙasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba, saboda haka su ne suka ce sun karɓe mulki amma ba ta ƙare ba.
Babu fashi ga yau waɗanda suka yi juyin mulki, al'umma ƙasar Nijar ta fiye musu kowa.
Shugaban ƙasa ba zai yaƙi da Nijar ba sai ya kawo a majalisar dattijai, kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaƙi ba shi bane mafita. Su don haka magana yaƙi ke ga babu ta, ta riga ta mutu mututus.
Game da matsalar tsaro da targaɗanta wayar tattalin arziki, kuwa masana ne suka dinga gaya wa duniya cewa a gaskiya talakan Najeriya na jin jiki.
Dazuzzukan na 'yan cikin tsaunuka suke muna da atulari, ina tankokin mu na yaƙi suke masu silke, me yasa ba a taɓa bin su?
Har yanzu dai ba mun ga kamalu da yi ba, amma yanzu kowa na ji a ƙasar nan.
Yanzu ya za kawo wanda ya gwamna a Zamfara state, kuma kowa ya san yanda harkan tsaro ya taɓarɓare, sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro, to me zai tsare?
Waɗannan ba so mun taɓa ka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na waiwaye a shirin na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan biyo masu sauraro har cikin daki. Shiri na 149 cikin jerin shirin manuniya, amma na uku cikin waiwayen da muke a cikin irin waɗannan kwanaki. Kwanakin kuma suke ta shudewa tun bayan ta tada tantance ministocin da tunuma suka kama aiki. Sai dai kuma idan masu sauraro ba su manta ba, ta tada tantance ministocin a wancan lokaci har ma da raba musu ma'aikatu ya jawo aka dinga tabkata can baki.
Tumu aikin ma shi ne, in an kawo sai mu yi aikin da constitution ya ba mu dama, shi ne cewa mu tantance ko mu gamsu, sannan kuma sai mu miƙa mashi ya ci gaba da aiki da abin da ya kawo. Aikin mu ba zaɓa ba ne, amma aikin mu shi ne a zaɓo a kawo mana, sannan mu tantance kuma shi ne annan muna yi.
Ni ban ga wani abu daban da yanda aka saba ba al'adar yanda ake tantance ministoci a majalisar dattawa. In rashin samun ingantattun mutane su zo ne a cikin wannan, ma an samu wanda ba su inganta ba, in wanda suke da watakila kashi a gindini dama suna da matsala, a nan ma an fara nuna akwai wanda ko karatun nasu bai kai ba.
Gaskiya wasu inda aka tura su gaskiya ya zo mana da abin mamaki, musamman ka kalli ministan babban Benin tarayyan Abuja inda aka kai Nisan Wiki, wanda ta hada jinsi kala-kala. Ka duba kuma inda aka hada ministoci guda biyu ɗan yanki ɗaya a matsayin ministocin tsaro, yanzu ya za ka kawo wanda ya gwamna a Zamfara state, kuma kowa ya san yanda harkan tsaro ya taɓarɓare, sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro, to me zai tsare? Amma kuma in ka duba muhimman ministocin da an kai su kudu maso yamma ne, wato south west.
Game da maganar matsalar tsaro da tawayar tattalin arziki a Najeriya, kuwa wasu masana ne ke cewa har yanzu ba akwai aiki ga ɗiɗɗiki.
Mutane da yawa za a kai su garu, masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja, ballantana kuma marasa albashi. Komai ya yi tashin goron zabi, to talauci ne zai karu, in kuma talauci ya karu da yawa a cikin al'umma, al'umman nan ba ta waliye ba ce. Mutane da yawa za su shiga waɗansu hanyoyi da sata ta karara da armed robbery da banditry din nan duk abubuwan nan da suka fara yin ƙasa. To babu mamaki talauci ya daɗe dawo da irinsu.
‘Yan bindigan nan sun daɗe suna ɓanna, sun tagayyara waɗansu, sun kashe waɗansu, sun ƙona dukiyar waɗansu. Ana cewa a sulhu da su, kuma abin da ake nufi shi ne su kawo makamansu, sannan a nemi wani aiki a basu, ko kuma a nemi waɗansu ‘yan kuɗaɗe a basu a ce su je su riƙe kansu. To magana a nan ita ce shi kuma wanda aka salwantar da rayuwarsa ba. Akwai jadawalin sunayen mutanen da aka kakkashe yau da za a fito da ‘yan uwansu a basu diyyansu. Akwai jadawalin irin dabbobin da aka kwata na mutane da gonaki da aka salwantar da gida. Aje da aka kona na mutane waɗanda yau za a biya ‘yan uwansu wannan diya.
Duk abin da suka raba ko menene in rashin tsaro ne ya ƙara taɓarɓarewa, in arzikin ƙasa ne ya ƙara taɓarɓarewa, in tsarin zaɓe ya ƙara taɓarɓarewa, in shari'a ne ta taɓarɓare, ba wani dai abu gashi alheri a ce madalla.
Ka gamsu da kamun ludayi towar wannan gwamnatin?
To ai ba ta fara kamun ludayi ba, amma yanzu kowane ɗan Najeriya yana ji, kowa na ji a ƙasar nan.
Tun bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar, wasu ‘yan ƙasar ke ta ƙorafe-ƙorafen cewa a gaskiya talakawan kasar fa na matukar bukatar dauki.
Duk cikin kasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba, saboda haka su ne suka ce sun karbe mulki, amma ba su karbe mulki ba, bata kare ba.
Me kake nufi da bata kare ba?
Saboda al'umman mu ta Niger za ta tashi tsaye ta yi gwagwarmaya da waɗannan su waɗanda suna tsoron ‘yan ta'adda, amma sun zo su gwada ma ‘yan Niger bindiga. Alhali ‘yan Niger su suka sai masu bindiga da kuɗin lahonsu.
Ita dai halin da Niger take ciki ba ta iya tahiya da kanta, kamar taimakon da muke samu daga sauran ƙasashe na duniya. Ya Allah bashi ne, ya Allah taimako ne, shi ne ake gangama a yi aiki ne yau da gobe. To yau din inda aka ce an yi kudita, sai ku ga su wannan partner kin sun tsaye da wannan tallafin, hal ya ta kai ga ayyukan jin kai, su ma sai ka ji an ce an tsaida. Kenan dole talaka ya ji a jikin shi.
A yau kasar Niger kama ta hi neman kudi naka na kanka bankuna, abinda kake bukata a ce maka a ce sakon shinkafa yana wajen shika 15, in ka dauki hatsi tiya ta kai wajen shika guda, idan ka dauki wake tiya ya kai wurin shika guda. A yau hatta da wannan wutar lantarkin dai an ka bar mu tashi.
Mu ‘yan Niger ba mu lamunce da wannan, kuma har abada ba za mu lamunce da wannan ba, saboda wata shida na mulki kuma a nema a mai da wasu tsohon ma'aikanta na da bai yi ba ko kada wannan abu ba mu mare da shi ba. Algeria duk abin da ta yi propose babu abin da ya yi. Abu guda ɗaya ne na harkar zaman lahiya, wannan mu ‘yan Niger uwanmu guda, ubanmu guda, muna fatan Allah ya sa mu gane ma juna, mu zamna tare, mu haɗa kai, mu gina ƙasarmu, saboda babu wanda yake zawa ya gina ƙasarmu sama gare mu.
Al'ummar ƙasa ba ta yarda da irin wadda ta hiya ba, ta hi zamanto ko an zaɓe ka kana mulkin ƙasa, ya zamanto ba ruwan ka da al'ummar ƙasar ka, sai dai abinda wasu ke so. Don haka ni ga nau gani ga yau waɗanda suka yi juhin mulki, al'ummar ƙasar Niger ta hiya musu kowa.
Haka nan kuma cikin wannan shekara da ke shirin ƙarewa ne aka ji manyan masana da wasu ‘yan ƙasa da dama sun dinga nuna damuwa lokacin da aka fara raɗe raɗin cewa za a kai wa jamhuriyar ta Niger farmaki.
Abin alaluma a zauna lafiya. Yan sun bari shi kenan, yanzu duk wanda ya juya mulki a ce bari ya sauka, ba zai yadda ba, sai da aka rijini bi rijini. Mu kuma ‘yan Najeriya ma in ban da ganganci irin namu na Najeriya, ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba, ga kidnappers, ga ‘yan Boko Haram, ga ‘yan Iswad, duk suna cikin Najeriya ne, mun je za mu yaƙi a wani guri.
To wannan hali ya kamata a yi su zauna su masu sakkuwar da halin da mutakin da suke ciki, su zauna shugaban ƙasashen Afirka ta yamma da sauran ƙasashen duniya su gaya musu cewa sun ɗau bu'atun mulki ne domin sasanta al'amura cikin ƙasansu, kuma cikin ƙanƙanin lokaci za su dawo da mulki ga hannun barhula. Su ba da wa'adi ƙayyadadde, amma kar a zo a tunzura su. Mu ga abin da ya faru a ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso, kaga shi ke faru yanzu. Kuma kaga yanzu ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso sun ce idan aka yi ma ƙasar Niger hari, su ma an kai musu hari. Kaga dukkan yankin Afirka ta yamma za a hargitsata, kaga an ƙara dagulgul amura.
Yadda ake hamɓar da halattattun gwamnatoci, in ba a tufka hanci yanzu ba, wata rana za a waye gari a tarar cewa soja duk wanda ya miƙe ƙafarsa ya ga dama sai ya hamɓar da halattaccen gwamnati. Kuma a lokacin da ake ganin shi mulkin soja ba kasafe yake haifar da mai ido ba, musamman ƙasashen Afirka.
Matsala da kuke gani tana faruwa a Niger, insha Allah, kamar an ka
kawo ƙarshen ta, saboda na farko dai shugaban ƙasa ba zai yaki da Niger ba sai ya kawo a majalisar dattijai, sannan ya kawo mamu kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaki ba shi bane mafita. So don haka magana yaki ke gaba buta ta riga ta mutu mututus. Indan rashin kunya da rashin daidai shi wanda ya ku yayi shi, amma kuma ba zai sa a yaki su ba, sai dai a bi ta hanyar lalama a kai ƙarshen wannan matsalar.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake kebe musu fasuna ƙara ƙarewa ne abun da kamar kace a mafarki, domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1253 ne su yi sallamar su cinku da suke ganin sun dafe koda ko suna kan kyakkyawan tafarki. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokan aiki irin su Salamu Muminin Barman Jamhuriyar Nijar da kuma Mahmud Kwalin Jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sake su ba wani shamaki. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin waiwaye na ƙarshe a wannan shekara a cikin shirin na Manuniya.
Kuma da Allah gaida na ikira, to kamar yadda muka alƙawarta ga nasihar Juma'a tare da Sheikh Ibrahim Duguri.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Ibrahim Muhammad Duguri, wakilin malaman Bauchi kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Dangane da abin da ya shafi a ce addini wanda Allah ya aiko manzo musamman da shi kuma da littafi cewa shi yana raba kai ko kuma yana kawo rashin fahimta tsakanin zamantakewar al'umma, to sai dai in ba addinin bane, amma addini na gaskiya wanda Allah ne ya aiko a yi shi, to karantarwarsa shine haɗin kan al'umma, karantarwarsa shine tausayin al'umma, al'umma su zamo sun fahimci juna da wanda yake addini guda tare da wannan addinin musamman namu na musulunci, da ma wanda bai fahimci musuluncin ba kuma koda yana wani addini ne. To musulunci in muka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zamantakewa a garin Madina da mutane daban-daban, daga cikin su akwai Yahudawa, sannan kuma akwai mushrikan Larabawa waɗanda suke basu musulunta ba, baya ga munafikai da kuma al'ummar musulmi din. To saboda haka addini yana karantar da mutane ne, har in ba a fahimce ka ba a zo a fahimce ka, amma in ka gane amfani da addini ne wajen kawo hatsaniya da kuma rashin haɗin kan al'umma, to an kauce wa karantarwa addini din. Wasu bisa jahilci ne suke amfani da wannan dama su raba kan al'umma, wasu kuma su ake amfani da su, ma'ana ayi abin da ake ce masa divide and rule, sai a kawo muku matsala da kusan daga ina matsalan nan ta taso ba, domin in ka bar ku akan karantarwa addinin ku a dunkule, to wasu ba haka suke so ba, hanya mafi sauki da za su mulke ku sai su raba kanku. Sannan kuma duk waɗannan abubuwan fakarwa nan ce jahilci shine ummul khaba'isin su. Idan muka koma ga doron karantarwa littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai ba za mu yi kabilanci ba. In ana tashin hankali ko fada, addinin ma da kake yi ba za ka samu damar ka zauna ka yi shi ba. Mutane su daina amfani da addini amma manufar su ba addini ba. Wani zai zo ya muku roman baka ta hanyar siyasa, misali musulmi ne yana tare da ku ko kuma shi kirista ne yana tare da ku, alhali bai taimaki ɗan uwansa ma na gidansa ba musulmin ko kirista din, yana samun wannan bukata da yake nema a gurin ku, to baka ƙara ganin sa kuma sai in shekarar zabe ta kewayo. Muna fatan Allah ka zauna da mu lafiya.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Fadar White House ta sanar a jiya Alhamis cewa tana gudanar da shirye-shiryen samar da wani sabon kuduri ga Rasha da za a yi amfani da shi domin sakin ɗan jaridan nan Ivan Gershkovic da wani ba'amurke da ke ɗaure. Mai magana da yan hukumar tsaron ƙasa John Kirby ya shaida manema labarai cewa suna aiki tukuri domin ganin sun samar da wani kuduri da ka iya kaiwa ga muhimmiyar nasara. Fadar Kremlin dai ta yi fitali da wani kudirin da aka gabatar mata a can baya. Yan jam'iyyar Republican da dama a fadin Amurka sun rika mai da martani cikin fushi kan wani hukuncin da ya samu rinjayen 4-3 a babbar kotun kolin Colorado da ta ayyana rashin cancanta tsohon shugaban Amurka Donald Trump na kasancewa a jerin 'yan takarar zaben fidda gwani a jam'iyyar Republican a zaben shekarar 2024 bisa dalilin samun shi da hannu a kokarin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020. An dai rike hukuncin har zuwa lokacin ɗaukaka ƙara a kotun kolin Amurka. duk da dai hakan bai hana da dama daga 'yan jam'iyyar ba da suka hada da wasu abokan hamayyar tsohon shugaban kasar a zaben fidda gwani ba bayyana hukuncin a matsayin wani yunkurin kwacewa jam'iyyar Republican din tsaye da dan takarar shugaban kasar da kuma sabawa tsarin demokradiyya.
To masu saurare, anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da karfe 8 na safe agogon Najeriya, za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Kevin Fowler. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.